الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة يورانا شاب يرقوة صفر جراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أريه حدود 30 سرة wadda sai daidai da ranar 5 ga watan 11 shekara ta 2017 ta miladiya to insha Allah za mu tashi darasi na 52 a cikin karatunmu da muke yi na Sahihul Bukhari a muna cikin kitabul wudu za mu tashi babi na 64 babu ghasli al-mani wa farkihi wa ghasli ma yusibu min al-mar'a na'am
bismillah
wa salatu wa salam ala rasulillah
sallallahu alaihi wa sallam قال المصنف رحمه الله باب غسل المني وفرجه وغسل ما يصيب من المرأة
yace babu ghasli al-mani wa farjihi babun da yazo akan wankewar mani da kuma kankare shi da farji wa ghasli ma yusibu min al-mar'a da wanke abin da yake shafi abin da yake taba jikin mutum na wato na mace shine na danshin gaban mace نعم
قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا عبد
انا كيقرا ده ابن المبارك
نعم
كما يقرا ان نسخه حدثنا عبد الله في ان ابن المبارك ني ان كجا عبدان دغا عبد الله تو ابن المبارك نعم
قال اخبرنا عبد بن موسى ان جبل عبد الله بن يسار اما عائشه قال
نعم ده سليمان ابن يسار ده امر بن ميمون الجزري جيكا واتو دان ميمون ابن مهران ميمون ابن مهران ايه ده كتكين من ينتا بعيني امر بن ميمون دانسا يا سوكا انا نصر تاشي زوا جزيرة اهي سمسا الجزري جزيرة شيني وجن ده كي سكان سيريا ده إيراق wannan mantakar da ke tsakanin Syria da Iraq ita ake cewa jazira afwan da ke tsakanin Furat da tsakanin Furat da Dijla wato Tigris da Euphrates wannan kogunan guda biyu na Iraq to wannan mantakar da ke tsakanin nan ake cewa jazira anan ya zauna tare da cikin manaɓe wurare da wato musulmi suka zauna a wajen danda yana daga cikin daular Farisa to manya-manyan malamai sun zauna a wajen daga ciki akwai shi mai Amr ibn Maimun ya shahara da ilimi dan har yana cewa da ya san akwai hadisi daya da ban sani ba sunna guda daya da ban sani ba a Yaman da na je Yaman saboda ka ya nuna kage ya nuna yawan saninsa da kuma cewa duk hadisan da suke a Yaman ma ya san su Amr ibn Maimun ibn al-Jazari daga Sulaiman ibn Yasar Sulaiman ibn Yasar ko kamar yadda kuka sani ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a ne manyan malaman nan guda bakwai na Madina ana Aisha ta daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tace kuntu aqtilu al-janabata min thawbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wankewar janaba daga tufar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kira shi janaba tana nufin wato alamar janaba atharul janaba ko kuma wato abin da yake faru a kinaya majazi majaz ne akan almani tunda shi mani din yana fitowa ne daga janaba inda indai mani ya fita janaba ta zo ko na'am sai ya fita zuwa ga sallah wa inna buqa alma'i fi thawbihi alhali shatin ruwa yana cikin tufarsa wato shatin inda ta wanke ba tare da ya bushe ba ya ta tsane shi a haka zai fita da shashin ruwa to kun ga wannan ya zo akan gaslul mani kenan ko wankewar mani Aisha radiyallahu anha take kuma a cikin wannan ya nuna mace ta nemi mijinta hidima mace ta nemi mijinta ga shi ta wanke tufarta saboda haka ba wani abu ne wannan al'ada ce kyakkyawa mata su ma maza hidima amma ba a rinka cewar ai ba haƙƙinta bane ta yi masa girki ba haƙƙinta bane ta yi masa wanki ba haƙƙinsa bane ta yi masa kaza duk abin da ake bil ma'ruf za a yi duk da haka dai ba a ce wannan zai zamanto idan ba ta yi ba ba za a ce ta yi ba za a ce ta yi ta saba ma mijinta ba da har zai zamanto ta shiga cikin masu nishuzi amma yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa mace ta yi ma mijinta hidima gashi daga cikin hidimar hadda wanki duk da yake malaman kaman malaman malikiya sun kirga a cikin irin abinda mace za ta yi ma namiji daga cikin haƙoƙin namiji akai sun kirga shi akan cewa za ta wanke tufarta za ta yi niƙa za ta yi girki za ta yi shara duk za ta yi wannan sun kidaya a cikin wannan mata ba ta son su ji wannan to amma dai wannan kaga ya nuna dai bil ma'ruf ana yi amma baya daga cikin abin da in ba ta yi ba za a ce mace ta yi mushuki yanzu idan mutum matarsa ba ta zo shimfiɗarsa ba to ta yi mushuki zai iya hana zai iya kinciyar da ita kuma ya zamanto a cikin wannan ba za a ce ya yi mata idrar ba ya cutar da ita amma an taƙi masa girki ba za a ce ya yi ta saba masa da har za a ce ta yi mushuki ba na'am na'am wannan ka gama Yazid din nan akan sa malamai suke ta rigima wanne ne Ibn Harun ne ko Ibn Zurayr kowanne suke rigimta amma wannan abu ne wanda yake kube da ne kuma amma ɗaliban hadith wato saboda mutane biyu ne ɗabaka ɗaya duk sun yi riwaya daga malami ɗaya kuma almajirin ya yi riwaya daga gare su duk su biyu ko ba abin da ya bambance wanne ne to Ibn Harun ne ko Ibn Zurayr Ibn al-Mulaqin ya rinjaye da cewa Ibn Harun ne Al-Hafiz Ibn Hajar ya rinjaye da cewa Ibn Zurayr ne na'am
fara da na am ya bin da Maimun an kuma ya fara da ya fara fa da Zurayr
na'am na'am ya karanta ka sake hawwala hadisin na'am
fara da na mutaddid
yace mutaddid ya gaya mana yace Abdul Wahid ya karanta mana hadisi shine Ibn Ziyad yace Amr bin Maimun ya karanta mana hadisi daga Sulaiman bin Yasar yace na tambayi Aisha akan mani yusibu thawb da yake shafar tufa sai ta ce na kasance ina wanke mani daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fita zuwa ga yin sallah alhali wato gurbin shatar inda aka wanke yana cikin tufarsa buqa'ul ma shine wato shatin da yake yi sabanin launi ta san yanda launi yake canzawa idan ruwa ya taba shi inda ruwa ya taba da inda ruwa bai taba ba za ka ga bambanci shine al buqa'a wannan ake cewa al buqa'a ba dan shi ba shatin da yayi na cewa wannan ya jike nan kuma bai jike ba amma dan shi ai ko babu shatin za a iya samun dan shi ko ko ya tso ma ko da babu alamar za ka ga za a dan ji dan shi din na'am kaga nan wato Bukhari yana nuna gwanin tarsa ne ta ilimin hadisi a cikin wannan isnadin da ya kawo da ya maimaita yana raddi ne ga waɗansu malamai shi yasa ya kawo wannan isnadin kaga hadisin guda ɗaya ne amma sai kawo shi da isnadi har guda uku a cikin isnadin farko a cikin isnadi na biyu Sulaiman yace sami'tu Aisha naji Aisha ta ce a na uku yace sa'altu Aisha na tambayi Aisha to saboda won akwai daga cikin malamai da suke cewa Sulaiman ibn Yasar bai ji hadisi daga Aisha ba riwaya yake da wasita saboda haka sai Bukhari ya kawo dan yace wanda suke shakkar cewa Sulaiman ibn Yasar bai ji daga Aisha ba gashi yace sami'tu Aisha gashi kuma yace sa'altu Aisha na tambayi Aisha to kuma kun ga a cikin wannan shi kansa wani fiqhu ne cewar Sulaiman ibn Yasar ya tambayi Aisha akan mas'ala wadda take ta hukuncin mani ya nuna kan cewa babu laifi wato a tambayi mace idan malama ce ta ilimi abu wanda yake ana jin kunyarsa tunda sha'anin abin da ya danganci mani da sauransu abu ne wanda yake na kunya to amma wannan bai hana shi ya tambayi ummul mu'minin menene hukuncin ba domin shi sha'anin ilimi ba a kunya in aka je wajen wanda yake da wannan domin babu wanda yake da ilimin wannan abin irin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sai tambayi Aisha akan menene hukuncin mani idan ya shafi tufar mutum to kun ga duk a cikin nan an yi ghaslul mani ne ko wankewar mani ina farkihi ina kankare mani a cikin hadisin kaga babu to amma Bukhari yayi ishara ne ga hadisin da ambaton kankare mani ya zo amma bai kawo shi a nan ba amma ya tabbatar da shi a tarjuma dan ya nuna maka kan cewa mani ana wanke shi kuma ana sankare shi yana ishara ga hadisin da yazo na Aisha a cikin sahih muslim cewa laqad kuntu afkuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila as-salah fi dhalika ath-thawb fayusalli fayakhruju ila as-salah fayusalli fihi na kasance ina sankare mani daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita yaje yayi sallah a cikin wannan tufa yaje yayi sallah a cikin wannan tufa kaga bata ambaci wankewa ba kuma haka dalika da hadisin da wani bako yazo ya sauka a gidanta aje yazo ya sauka ta tura masa da ta aika masa da bargo ya kwana a cikin sai ya mafarki da ya mafarki sai ya wanke to ka san irin tufar su ba irin ta mu bace ta yanzu in aka riga aka yi kadi audugar wanda wata audugar idan ruwa ya taba ta ta baci kenan sai tufar sai bargon ya baci tace ka bata mana tufar mu sai ce ai nayi mafarki ne shine na wanke tace me yasa zaka yi ai da sai ka kankare shi dan haka ne na ganni na kan kankare shi daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam bal a wani hadisin ma riwayar amra tace idan danye ne sai in katse shi idan busasshe ne sai in kankare shi to kaga kankara ba zai busar da shi ba ko in aka kankare shi ballantana kuma katsewa idan danye ne in aka katse shi ba zai busar da aininsa ba tunda sauran in ba wanke shi aka yi ba zai fita ba to akan haka ne malamai suka saba akan hukuncin mani mazhabansu guda uku mazhabar imamu Shafi'i da imamu Ahmad da malaman hadisi shine mani zahiri ne saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Aisha tace tana cire shi tana katse shi idan danye ne kuma tace tana kankare shi kuma an san kankara baya gusar da aininsa baya gusar da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin wannan tufa saboda haka wannan ya nuna san cewa ba najasa bane imamu Abu Hanifa yace najasa ne amma an yi sauki wajen wato gusar da shi wajen tsarkinsa za a iya tsarkake shi idan busasshe ne da kankarewa ba sai an wanke shi ba wankewar idan danye ne saboda haka suka ce najasa ne amma hafifiya mai sauki ba mai tsanani ba wanda za a iya wato kawai kankare ta ba sai an wanke ba Imam Malik ko yace najasa ce to ya Imam Malik da waɗannan malaman malikiya ya suke da wannan hadisai musamman na kankare mani na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun inganta sai suka ce wannan hususiyya ce maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar maniyin wani ba dan haka idan shi an kankare maniyinsa ba kamar na wani bane na wani sai an wanke shine mazhabar Malik to shine suke musu raddi ta fuskar biyu fuskar farko suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam maniyinsa baya fita ta hanyar mafarki dan baya mafarki irin mafarkin da mutane mutum ya mafarki mani ya fita da gare shi baya yi hususiyar ta ce wannan saboda haka kaga maniyinsa dole na saduwa da iyali ne in ko na saduwa da iyali ne ya haɗu da na matar ya haɗu da na mace ko wanda tunda wanda yake zai zamanto ya taɓa jikinsa ne wanda yake zai taɓa bayan saduwarsa da iyali wanda yake zai zamanto kan cewa ya taɓa kifar saboda haka ya haɗu da na matar ba zai zamanto wanda yake nasa kishi kaɗai ba nasa kishi kaɗai inda yana mafarki to sai suka ce to idan nasa daban yake da na sauran al'umma hususiya to na matansa fa na matansa ba daban yake ba to tunda ko ya shafu da nasa da na matansa to da haka hukuncin ba akan nasa ne tsagwaransa ba na ta kasancewar bai wanke shi ba ya nuna kan cewar shi wannan mani wanda ya hada hadda na matansa zahiri ne to da haka hujjar malikiya na kan cewar hususiya ce kaga ta faɗi dalili na biyu da suka ce musu shine Aisha radiyallahu anha ita da tarwaito hadisin ta yi inkari akan wanda ya wanke ta ce ai da kawai ta kankare shi kaga ya nuna kan cewar ta san ba hususiya ba ne tunda ta ce ma wani yayi kuma rawun hadisi ya fi sanin ma'anar hadisi kuma suka ce wannan shine mazhabar sauran sahabbai waɗansu daga cikin sahabbai kamar Sa'ad ibn Abi Waqqas da yake cewa ai kamar wato majina ce sai ka wanke shi wato ka cire shi ka wanke shi idan danye ne idan busasshe ne kawai ka kankare to wanda yake wannan mazhabar ita ce mafi rinjaye abinda Bukhari ya rinjaye ko da yake Bukhari za ka ga kamar alamar ya karkata ga mazhabar Hanafiya na kan cewar in ba a wanke ba to a kankare shi in ba a wanke ba a kankare shi shi yasa yake wa farkihi sannan kuma yace wa ghasli ma yusibu min al-mar'a da wanke abin da yake samun mutun na daga mace shine danshin gabanta mutun shi ma a wanke shi to amma kasancewar ana kankarewa bayan kancewar abin da yake zai taba jiki na daga mani ya hadu da danshin gaban mace ya rura kancewa shi kansa danshin gaban mace din tsahiri wanda ke shine matabar kamar Bukhari zai maimaita shi anan gaba ita ce ma abinda wannan hadisin yake nuna wa kenan cewar wato abinda yake fita ma mace na daga danshi na daga wannan yoyon da take yi wannan ba najasa bane to da haka mata da take matsa ma kansu daga mace in za ta sallah sai ta je ta nemi waje ta cire pants ɗinta sannan ta yi sallah saboda danshi da yake samu gabanta wannan mashakka ce da babu dalili a kai don ba najasa bane wannan ban koma da najasa ne mashakka za ta sa a ɗauki shi tunda abin da yake samun ta a kowace sallah tsakanin kowace sallah sai ya zo to wannan shari'a za ta zo da saukin ta sai zama ta kuma hukuncin mai salas ne balantana kuma wannan hadisi yana daga cikin abin da aka ba hujja da shi kan cewa ba najasa bane kuma wannan hadisin ya nuna wannan hadisin daga cikin abubuwan da ya nuna kan cewar wato najasa idan aka gwanke ta alamar shatin da take yi wannan baya cutarwa ba sai ya zamanto kalkal yayi ta yi kamar asalin sifar ba dan haka idan aka wanke ya zamanto akwai dan alamar kamar dan yalo wanda yake nuna bai riga ya fita gabaki daya ba wannan ba zai cutar ba matsawar dai an wanke din wankin kuma ya zamanto an cuccuda kamar yanda ya gabata a hadisin gusa a wanke jini sannan kuma wannan hadisin ya nuna daga cikin fa'ida da Al-Hafiz Ibn al-Munaqqim ya ambata a cikin wannan hadisin shine yace wato bada labarin abun koyi da shi ko da abinda ake jin kunyar ambatan sa ne domin mabiya su koyi yanzu kaga wannan Aisha da ta bada labarin abinda yake na halin Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa da halin yadda yake ta'amuli da mani in ya taba jikinsa abu ne wanda yake khas da abu ne wanda yake banci mutum rayuwarsa kici kadai ta cikin gida ko ba haka ba amma kasancewar Aisha da ta zo tana fada ma duniya shi to ta fada ne domin maslahar ai koyi da shi na Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ai koyi da shi da wannan kuma daga cikin abinda wannan hadisin ya nuna shine cewar babu laifi mutum ya yi sallah a cikin tufar da yake saduwa da iyali da shi tunda gashi Aisha ta ce sai ta kankare shi kuma sai ya fita a cikin sallah a cikin wannan tufa kuma ya nuna irin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki na zuhudi na gudun duniya Allah ya tattara dukkan mabudan taskar duniya Allah ya kawo ya danka masa kafin ya bar duniya sai da Allah ya danka masa mabudan taskar duniya amma bai wadata kansa da komai ba har ya kai cewar ba shi da yawan tufafin da idan mani ya taba tufarsa maimakon wato ya cire a wanke sai a wanke a haka din bai riga ma ya bushe ba ya tafi ya sallah cikin ya tafi ya sallah cikin ta kaga mu kana yanzu in mutum ya wanke riga da irin alamar an matse ruwan nan wannan alamar matsewar sai jirwaye yawwa wannan kalmar ita ce nake nema jirwaye ita ce buqa'ul ma' din wannan jirwayen da kuma tattarar ta matsa domin tattarar ta matsa sai ga mutum zai fita cikin masala a sai ga mutum yanzu inda liman zai zo da irin wannan sai to liman kuma lafiya liman lafiya saboda za a kancewar saboda wadatar sai mutum ya cire ya sanya wata to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shine wanda Allah ya wadata shi da irin wannan wadata duk mutum mabukan duniya Allah ya bashi amma aka yi gudun duniya rigar wadda abin nan tufar tata da ita wadda yake saduwa da iyalinsa da ita kuma zai je sallah wannan ya nuna tawali'un Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin fa'idodin hadisi kenan na'am yace babin idan ya wanke janaba ko wani abu daga cikin najasa ya zamanto alamar gurbin wato alamar inda najasar ta taba tufar wato bai riga ya gushe gabaki daya ba bai kau ba menene hukunci menene hukuncin wannan kamar alal misali mutum wato a jini ya taba rigarsa ya wanke jinin ya zamanto gabaki daya alamar jinin bai fita gabaki daya ba za ka ga dan sauran alamar ba jajjaje ba yanda dai zai bai zamanto fari fat wajen ba na'am موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي ماله من بخاري المنقري التبوذكي التبوذكي وتمثيل دسك شيء صناعة تاكي كثيرة تاجني ماله من بخاري ماله من حديثين أما تاكي كثيرة سو ده كباوي زواه كي سنا كن البركة مكرن تابا صناعة سكي سكني ما صناعة سكي هذا وانم تبوذكي takin ma wani irin taki an ce takin ma da yake sayarwa irin wato kashin tsuntsaye irin kashin kaji kamar yanzu da zaka ga mutane ana tara kashin kaji din nan na poultry ana zuwa ana sayar ma da ita sana'ar take nan ita sana'ar take nan kun gani masu neman aiki yayi na baku formula kin yaje samu kashin kaji yana sayarwa wato ya ga mutum wato yaje ya samu order mutum yayi ta internet sai kaga yanzu inda ake ta anin harkar akoma harkar noman nan sai ga ana ta samu na'am yace Abdul Wahid ya karanta mana hadisi yace Amr bin Maimun ya karanta mana hadisi yace na tambayi Sulaiman bin Yasar ni a lukata sami'tu na ji Sulaiman bin Yasar na'am a kan menene hukuncin tufa da janaba take samun sa sai yace Aisha ta ce na kasance ina wanke shi daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ita janabar wato asarul janaba din kenan shine mani sannan ya fita zuwa wajen sallah alhali wato jirwayan alhali wato alamar wajen da aka wanke yana nan a cikin sa buqa'ul ma jirwayan ruwa wannan jirwayan na ruwa yana da yana nan saura a cikin sa to Bukhari sai ya kiyasin sauran najasa akan mani cewa ita ma idan mutum ya wanke ya zamanto akwai sauran jirwaye a ciki to wannan babu laifi ba zai hana shi yaje yi sallah a cikin wannan tufar ba ko ba zai cuci ita ba zai cuci tufar ba ba zai cuci wajen sallar ba ma idan mutum ya wanke shi ko da da sauran alamunsa na'am yace Amr bin Khalid ya karanta mana hadisi yace Zuhair ibn Muawiyah al-Ju'fi ya karanta mana hadisi yace Amr bin Maimun ya karanta mana hadisi ibn Mahran ka gani Bukhari ya nuna gwanintar sa wajen kawo isnad iri a cikin nan kuma kowanne ya kunshi fa'ida yanzu a cikin wannan ya kunshi fa'idar sanar gaya mana wane ne kakan Amr bin Maimun dan ya kaga ya fito yace Amr bin Maimun ibn Mihran kaga ba zai fada ba a cikin sauran duk da ya san shi ne tunda yanda ya ji daga malamin ka ba haka aka gaya masa ba amma a wannan isnadin Zuhair shi haka ya fada ya kira shi da nasabar har zuwa kakansa inda ba zai fadi da kakan nasa daga wajensa shi Bukhari in yace Amr bin Maimun sai ce ya an ibn Mihran yana nufin ibn Mihran to ya nuna cewa shine ya fassara shi amma yayin da ya kawo isnadin da har ya nuna kan cewa ga sunan kakansa da wani isnadi daban wannan ya nuna abin da ya kiyaye ne wajen riwaya na'am daga Sulaiman bin Yasar daga Aisha ummul mu'minin cewa ta kasance tana wankewar mani daga tufar man annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan in ganshi jirwaye ko kuma jirwaye daya jirwaye da yawa ko kuma jirwaye daya kaga wannan riwayar kuma ta fassara me yake nufi da kanat tafsilul janabata tana wankewar janaba abin da take nufi shine almani wanda ya nuna kan cewar wato a wannan ta yi amfani da majaz ne saboda ka ina masu yau da muke karatun al-haqiqatu wal-majaz gashi amfani da majaz ya zo a cikin alfazu shari'a na'am babin wato bawalin raƙuma da bawarin dabbobi da kuma bawalin wato awaki afwan tumaki wa marabidha da wurin da ake daura tumaki wato da tira da kirke inda ake daure tumaki na'am Abu Musa shine Abu Musa al-Ash'ari sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla a gidan da wato masu masu kawo takaddar sako ɗan aike wanda ake kawo ake aika su daga gari zuwa gari shine Darul Barid sune kuma postman kenan wanda yanzu ake cewa postman mai kai wasiƙa shine Darul Barid to suna akan yi musu gida a wajen gari da in sun zo tunda su ba ƴan gari bane an ba su wasiƙa sun kawo kuma za su ɗauki wata wasiƙar su koma to ana cewa wajen da suke Darul Barid anan kuma suke ɗaure raƙumi anan suke ɗaure dawakin su dan a dawaki su ba su amfani da raƙumi dawakin ma waɗansu irin dawaki ne masu ƙarfi kuma wanda irin an sanya su sun sha yunwa ɗin nan dan su juriya dan in suka tashi a guje suke yi sai sun yi zango ɗaya kafin su tsaya don haka in suka je zangon sai wani kuma ya karba daga nan sai ya tafi to inda ake yin zangon nan ake ce ma Darul Barid to a nan kuma ake ɗaure a su dawakin to Abu Musa al-Ash'ari ya yi salla a nan wasfirqin da kuma da a gidan da yake akwai wato tarosan dabbobi ɗin wato kashin dawakin a wajen alhali albarriya daji ila janbihi yana gefansa a wajen gari ne don har aka ce masa to ka fita mana ka je kai sallah a waje maimakon ka zo kai sallah a nan inda yake akwai kashin dabbobi a wajen na'am sai ya ce da nan da can duk ɗaya ne to wanda yake nuna kan cewar wato a bayan gidan dabbobi a wajen Buhari duk hukuncin su ɗaya sawun ana cin su ko ba a cin wannan shine masabar Buhari sauran jumhurin malamai kuwa sun bambance suka ce bawali da bayan gida na dabba idan wadda ake ci ce to mai tsarki ne saboda ka kamar bayan gidan raƙumi da fitsarinsa da na shanu da na awaki da na tumaki dukkansu ba da jasa bane amma wanda ba a ci to su na jasa ne wanda ba a ci su na jasa ne saboda haka kamar na jaki kamar na karnuka duk na jasa ne doki fa ana ci ko ba a ci a wani ɓangaren ko to ai malikiya ma su ma karahiya suka ce su dama ko su a wajen su makruhi ne to su ma haka suka ce idan makruhi ne to da bayawalin nasa da bayan gidansa shi ma makruhi ne haka malikiya suka ce kamar doki kenan kama kaga wannan ya nuna kan cewar tunda as-sirqin wato a shakin wato bayan gidan dawaki su ne a nan maɗaurar gidan bari to kaga wannan ya nuna kan cewar Abu Musa shi yana ganin wannan ba na jasa bane dan yayi sallah a wajen duk da yake waɗansu suna cewar to ai watakila zai iya yiwuwa yayi shimfiɗa ne a kai amma asali shi ne kan cewar ba rashin shimfiɗa domin inda akan shimfiɗa ne za a faɗa ko musamman ma kan cewar yin shimfiɗa a yi sallah a zamanin sahabbai sun kasance suna ƙinsa dan ka Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa yana cewar wato sanya shimfiɗa a yi sallah a kai wannan yana cewa bid'a ne wannan ya daga cikin wato wara'un Sa'id ibn al-Musayyib duk da yake kuma bai taso ya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a kan shimfiɗa ko wanne ne hadisin hadisin Anas yawwa hadisin Anas ɗaya ma daga ciki kenan aka ɗauko wata tabarma hadis wadda ya aka yayyafa ruwa sannan ya yi sallah a kai sannan hadisin nawilinil khumra ko ni komun shimfuda. Na'am. Yace Sulaiman ibn Harb ya karanta mana hadisi. Yace Hamad ibn Zaid ya karanta mana hadisi daga Ayyub shine ibn Abi Tamima al-Sakhtiyani. Daga Abu Qilaba Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Daga Anas ibn Malik yace waɗansu mutane sun zo daga kabilar Ukul ko kuma daga kabilar Uraina, wato wannan shakka ne daga wajen Anas, bai san ko ƴan Ukul din ne ko ƴan Uraina ba, ashak daga wajen afwan ashak daga wajen Hammad ne. Fashawul Madina sai suka wato sai suka guji zaman Madina saboda kamuwa da cuta rashin lafiya, wato rashin lafiya ya dame su sai suka ce ba za su iya zaman Madina ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a gare su da Abbas waɗansu raƙuma masu nono maso wanda suke ana tatsar nonon su, wato waɗanda suke suna da hanta. Na'am. Da kuma kan cewa su rinka sha daga bawalin raƙuman bawalin raƙuman wa albaniha da madararsu. Sai suka tafi. Yayin da suka samu lafiya sai suka kashe makiyayin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mai kula da raƙuman. Aka ba shi ra aka ce ku tafi, aka hada su da shi su tafi tare da raƙuman su je su zauna a wajen Madina, tunda suna ganin zaman su a Madina ya kawo musu rashin lafiya. Su zauna a wajen Madina su rinka shan bawalin raƙuman, suna shan madara. Da suka samu lafiya sai suka kashe shi mai makiyayin na raƙuman. Wasaqun na'am, suka kora dabbobin. Sai aka labari ya zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalin nahar, a farkon wuni, a farkon rana, ce da safe. Sai ya tura a nemo su. Yayin da wuni ya ɗaukaka shine kafin zawal, lokacin da ake sallar walha, ji a bihim, sai aka zo da su an kamo su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni. sai ya yanke hannuwansu, wato aka yanke hannuwansu wa arjulahum da kafafunsu, min khilafin kenan, wato na dama da na hagu. Wa sumirat a'yunuhum, aka yi musu kwalli da wato a karfe wanda aka sa shi a cikin wuta, aka jefar da su a cikin du'a a cikin bakin dutse. Suna neman a ba su ruwan sha, wallahi tsawon aka hana su ba a ba su. Abu Qilaba ya ce, to kun ga waɗannan sarrafu sun yi sata, sun yi kisan kai, sun yi kafirci bayan imaninsu, sun ɗauki makamai sun yaƙi Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Shine innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al-ard. Sakamakon waɗanda suka yaƙi Allah da manzansa shine suka fito na fito, suka tawaye ga Allah da manzansa, sannan suka yaɗa ɓarna a bayan ƙasa. To a kakkashe su, ko a tsire su, ko a tsintsire su, ko a yanyanke hannuwansu da ƙafafunsu daga saɓani, ko kuma a kore su daga ƙasa. Ya danganta ga ishihadin shugaba. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi don shi ne maganin wato ke kasassun zuka larabawa masu ke kasashen zuciya, wato al'arab yan badiya, wato basu san sauki ba. Ka duba irin wannan zamba cikin aminci da suka yi, suka nuna sun musulunta. Yau da a ce sun tsira, duk waɗansu waɗanda suke kewaye da Madina haka za su rinƙa yi ma musulmi. Da babu abin da zai tsira, amincin da an ya zo daga musulunci shi kenan an rusa shi. Amincin da ya zo an riga an rusa shi, shi ya sa mulki abin da yake zai yi maganin ɓarna shi ne wato kifasi, shine karfin mulki shine yake maganin barna wanda yayi a duna masa amma yanzu da ake ta cewa yanzu ka gani sai yanzu da zaka ji ake ta cewar hukuncin kisan kai yanzu duk kasar da ta duk kasar da bata daina hukuncin kisan kai ba duk sai mako da kasashen turai suke bayarwa sun daina bata za su rataye cewar ba za su sai makamata ba sai ta hana hukuncin kisan kai wato ko mutum yayi kisan kai kar a kashe shi sai dai a daure shi amma mutum wai a ce an zartar da hukuncin kisan kai akan mutum to wannan wai rashin rahama ne rashin tausayi ne shi ka manta rashin tausayin sa da yayi da rashin rahamar sa kuma wai mutum da yayi ma ba al'umma yayi ma gabaki daya fa yanzu wanda suke daukan makami wanda suke daukan makami suna kama suna zuwa suna sace mutane suna karkashe su don su kwace kudaden da ke tare da su yanzu ji abubuwan da suke faruwa kaji kasuwanci ba zai yi ba don hanyar ba za a iya binta ba yanzu hanyar jos yan jos da suke towa suna kasuwanci a Kano yanzu an haramta musu bin hanyar saboda dajin falgore masu zuwa a ba jesu jesu wo fatauci shi ma abin ba zai yi ba masu noma yanzu noma ba zai yi ba saboda yanzu an ga an koma noma kowa ya sa dukiya a cikin noma an san duk manomi ne kuɗi ne saboda haka kuma a can cikin daji har an ce ma an kafa rangers ko an kafa wata waɗansu jami'an tsaro da ake kira rangers wanda za su rinka gadi cikin gonan naki don su je su rinka tsaron mutane ba yanzu mutane nawa ne wanda yake mutum za a je a gidan gonarsa an je an ɗauke shi saboda so ake duk mutane a daina zuwa gonar duk mutane a daina zuwa gonar kuma a cikin irin wannan sai ka samu da haɗin bakin waɗansu ƙasashe yanzu ka ga kamar Thailand ƙasar Thailand ba abin da zai hana su in sun san abin da zai rusa shi a nan noman shinkafa ne a Najeriya zai wannan wallahi kuɗi ma za su rinka ba ma ƴan waɗannan sojoji don su hana noman shinkafa domin yanzu manya-manyan inda ake sarrafa shinkafa nasu na Thailand an rufe su haka zalika na Vietnam an rufe su saboda shinkafar da suke aikowa a Najeriya yanzu ba a siya ana yin ta a nan saboda haka can suna fama da rashin aiki mu kuma nan muna ta fama da masu aiki an buɗe mana damar aiki ce komawa noma ake yi an samu aiki su kuma can sun rasa aiki saboda haka don ne za a yi haka in sun san cewar idan aka kawo aka samu waɗansu ƴan iska wanda za su rinka wannan su rinka zuwa suna sace mutane su hana noman kuɗi za su ba su kuje ku su kawo musu makami kuje ku to idan hukuma bata tashi ta ɗauki hukunci mai tsauri ba akan wannan to ba za a samu amincewa ba za a samu rayuwa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa rahama kuma shine wanda aka aiko shi rahama ga talibai yana daga cikin rahamar sa yin wannan abin da yi yana daga cikin rahamar sa yin wannan abin da yi domin da bai yi ba shikenan azaba rayuwa za ta zamanto ga kowa da kowa to shi yasa Abu Qilaba ya bayyana wannan hukuncin dan kada a dauka kan cewa tsaurin yayi tsauri tsananin yayi tsanani barko dai hukuncin Allah ne إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الله شيني ونن هكونش كما ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا تدشي الشاهد أسكن ونن حديث شيني شور واتو بولن ونن بولن راقوني يانون كان شور واتو با نجسة بني ينادى تركي دقا شين فوائد تنف ya nuna kan cewar ƙabilu sukan zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da baki sukan zo wajen shugaba kuma a karɓe su kuma wannan ya nuna kan cewar yana daga cikin haƙƙin shugaba ya rinƙa kula da abin da zai tabbatar da maslahar mabiya musamman baki idan suka zo yanzu waɗannan da suka zo suka samu wannan rashin lafiya bai ce ya ƙyale su ba bal sai ya ba su abin da yake zai ba su magani ya yi musu abin da zai tabbatar musu da samun lafiya shi ne ya ba su waɗannan raƙuma kan cewa su je su rinƙa shan madarar da bawalin har su samu lafiya sannan kuma wannan ya nuna dabbar da ake cin namanta bawalinka mai tsarki ne wanda shi ne mazhabar Malik da Imam Ahmad kamar yadda wannan hadisi ya nuna da kuma waɗansu daga cikin malaman Malikiya sannan wannan hadisin wannan hadisin ya nuna kan cewar hukuncin muharaba yana tabbata hatta a cikin sahara ba sai a cikin gida ba fashi da makami ba sai a cikin gari ba ko a cikin sahara ne aka yi fashi da makami ana ba shi hukuncin hiraba an fahimta wato ba sai mutum ya zo cikin gari da makami yayi sata ba za a ce za a iya masa hukuncin ai masa hukuncin hiraba hukuncin hiraba shine a yanke hannunsa da kafarsa ko kuma a kashe shi ko a tsire shi shine hukuncin hiraba wanda yayi sata bai dauki makami ba shi wannan yanke hannunsa kawai za a amma wanda yayi sata da makami to wannan hiraba yayi to shi za a iya shi ya danganta da abinda shugaba ya gani shine maslaha tsakanin kisa ko tsirewa ko a yanke hannunsa da kafarsa ko a je a ɗaure shi ko a haɗa masa dukkan gabaki ɗaya a yanke masa hannun da kafar tasa sannan a kashe shi sannan a tsire shi mutane su gan shi duk za a iya haɗawa ya danganta da ijtihadin shugaba to kaga waɗannan su a ina suka yi hirabar a cikin gari suka yi ko kuwa a dawa suka yi to ya nuna kan cewa ko a dawa ne mutum ya yi hiraba ya ɗauki makami ya ɗauki makami wajen sata za a yi masa hukuncin hiraba kuma wannan ya nuna kan cewar wato wanda wajen kifafi ana mumasala ana daidai don su ma abinda suke ma wannan bakiyayin annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke mata sai da suka azabtar da shi to shi yasa aka yi musu wannan azabar ta sanya wato narkakken karfe a cikin idanunsu sannan abinda muka ambata cewa abinda shugaba ya yi tare da su ba rashin rahama ba ne bal shi ne rahama domin abinda yake cikinsa ya nuna mabarnata miyagun mutane mugayen mutane a yi maganinsu daga sauran talibai daga halitta wanda suke da irin zuciya irin wannan zuciyar wanda suke da irin wannan ƙeƙasassar zuciyar idan rahama shi ne wato kai maganinsu ka hana su ka hana wannan muguntattasu da ta yi ta'addanci zuwa ga sauran jama'a wannan shi ne rahama amma in ka kyale su wai don kana jin tausayinsu wannan ba ka ji rahama ga talibai ba kamar waɗanda suka rinka sace shanun nan ne wanda suka rinka sace shanu a cikin dajin falgore da aka kamo su wai sai aka ce an yafe musu wai an yafe musu wai ana jin tausayinsu ba ka jin tausayin mutane da suka rinka sace shanunsu suka shekara da shekaru suna sace shanunsu su ba mutane ba ne wato su ba dukiya gare su ba su ba rai gare su ba wai wannan su ne masu rai su ne za a ji tausayinsu wannan ya saba koyarwar addinin musulunci kuma a lokacin nan jami'an tsaro sai da suka yi gargaɗi suka ce wannan idan aka ce an yafe musu za su sake komawa ne kuma abin da ya faru kenan suka sake komawa suka sake haɗuwa suka sake samun ƙarfi suka ci gaba da buwayar mutane yanzu gashi sun sake zuwa a cikin dajin falgore kuma abin da kai shi yanzu jibi wani yaro da suka sace shi wani malamin islamiyya yau watansa ɗaya tun biyu ga watan oktoba an ba da miliyan biyu suka ce miliyan hudu suka ce ko an ba da miliyan biyu har yanzu kisa karsa yau wata ɗaya da kwana nawa malamin islamiyya malamin koyar da tahfiz al-qur'an sun kama shi sun bige shi to sannan a ce wai ai tausayinsu ake ji a take su an yi musu afuwa an yafe musu wannan kuma hadisin ya nuna uqubar waɗanda suka yi wato suka yi suka yaki da wato suka yi fashi da makami kuma ya nuna halaccin neman magani halaccin neman magani ba za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yake musu tije su samu magani ta hanyar bawali da bawali da madarar waɗannan shanu kaga da inda ba neman magani halal bane da sai ce ku je ku dogara ga Allah Allah zai yaye muku sannan wannan hadisin ya nuna idan jama'a suka taru suka kashe mutum ɗaya duk sai a kashe su ko ba za a ce ɗaya za a kashe ba rai ɗaya ba za a ce daidai yake da ran jama'a da yawa ba ai rai ɗaya wajen alfarmarsa kamar ran al'umma ne baki ɗaya in taruwa suka yi suka kashe ko su zuwa nawa ne kowanne daga cikinsu yana da rabo a cikin kisansa to kuma tun da ran ba za a ce za a raba shi ba in dai kisasi ne to sai kowanne daga cikin su ya dandana zafin mutuwa saboda haduwa suka yi suka tashi ji dadi ya ci dacin mutuwa to kowa daga cikin su sai ya ci dacin mutuwa shine qatlul jama'ati bil wahid a sannan kuma idan wato waɗannan hana su ruwa da aka yi saboda abin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya shiga cikin wanda yake kisan kai ya hau kansa sai ya nemi a bashi ruwa wannan ba ba ne ke a bashi ruwa hukuncinsa daban ne da kar a yi amfani da wannan a ce yanzu idan mutum aka je za a kashe shi kafin a kashe shi yace a bashi ruwa a sha ya ce ba za a baka ba ai ga urani ga ukal wa uraina su ma ga abin da suka yi da aka sake su suna yawo sun nemi a basu ruwa ba a basu ba su waɗannan halin su khasu da dai kuma sauran hukunce-hukunce wanda wannan hadisin ya zo da shi na'am ya ce adam ibn abi iyas ya gaya mana hadisi ya karanta mana hadisi yace shi uba ya karanta mana hadisi yace abu tayyah yazid ibn humayd ya karanta mana hadisi wato mun karanta masa hadisi kai akhbarana shi ne mu karanta yana ji an anasin daga anas ibn malik hadimin annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah kafin a gina masallacinsa fi marabidul ghanam a wato wajen da ake daure awaki wato a turkin awaki shamakin awaki ana ce wajen awaki ana ce masa shamaki ba ce masa shamaki na dawa shi ne ko sai garke turke turke din da yayi turke a turkin awaki a turkin awaki yake sallah sallallahu alaihi wasallam to za ka wani me ya nuna kenan ya tsarkin abin nan bawalinsu da bayan gidansu don ba za ka raba turkensu ba da bawali da kuma fitsarinsu to kafin a gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah don farkon zuwansa madina ya sauka a gidan abu ayyub al-ansari a yana gidan abu ayyub al-ansari aka gina masallaci sannan aka gina dakunan matansa dakunan matan ma dakuna biyu aka gina kawai na sauda kawai aka gina kafin daga baya aka gina na Aisha na'am 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 babu ma ya qa'u minan najasati fi sammi wal ma babun abin da yake fadawa na daga wato najasa a cikin wato a sammi a cikin wato man shanu wal ma da kuma a cikin ruwa az-zuhri imam ibn shahab az-zuhri malamin su malik yace babu laifi ga ruwa wato ai amfani da shi ko babu laifi ga ruwa a cikin tsarkinsa malam yughayyiruhu ta'amun matsawar dandano bai canza shi ba aurihun ko da abin nan ko kanshi aw launun ko launi wannan magana ta ibn shahab az-zuhri ijma'i ce kuma akwai hadisi ma da annabi da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace ruwa mai tsarki ne mai tsarkakewa matsawar wato dandanansa da launinsa da warinsa bai canza ba to wannan hadisin bai inganta ba amma malamai sun karbe shi da kabul wannan ijma'i ne shine ibn shahab az-zuhri ya faɗa a nan wajen cewa babu laifi ga ruwa matsawar dandanansa bai canza ba shi yasa kun ga hikimar wajen yin alwala aka ce farkon abin da mutum zai yi wajen alwala shine ya wanke hannunsa kaga wanke hannu kana ganin ruwan ka gani launinsa bai canza ba sannan ya kukkura baki ya shaƙa ruwa shine farkon abin da zai kafin ma ya wanke fuska saboda yayin da ya kukkura baki in ɗanɗanon ya canza zai ci sannan ya shaƙa idan ƙanshin ya canza zai ci don ga wannan hikima ce ta shari'a aka sanya madmada da istinshaq a farkon alwala tare da wanke hannu domin launi don a tabbatar don kaga kana fara yi yanzu kamar yadda ruwan sabulu wanda ba a gane shi kaga ruwa gare-gare launinsa lafiya amma kana sawa a bakinka in ka ji ɗanɗanon ya canza ka ji irin ɗaci-ɗacin sabulun nan sai ka furzar to ka san wannan ruwan ba za ka iya alwala da shi ba sai ka je ka nemi wani ko kuma in a kanshi in kuma kaji ko kuma kaji a kanshin ka na'am Hammadi yace shine wannan Hammad ibn Abi Sulaiman al-Faqih shi ake nufi anan ba ibn Zaid ko ibn Salama ba yace babu laifi birishul maita da wato a gashin dabba wanda yake ta mutu ai wato ruwa baya zamantowa najasa idan ya taba wato in ya taba gashin dabba wanda take mushe kuma Imam Az-Zuhri yace ashin kashin mushe dabba wanda take mushe nahawal fili wa ghairihi kamar giwa da makamancin da waninta wanda ba wato wanda ba a ci yace na hadu da na riski malam mutane daga cikin magabata na malamai suna tashi kansu da wato kashin suna tashi kansu da kashin dabba wanda take samu mushe kuma suna sanya mansu a cikin kashin a cikin wato abinda a cikin kwatashi wanda aka yi daga kashin ba sa ganin laifi a cikin wannan wato kamar kashi a mayar da shi kun kashi ne wanda yake na dabba wanda take mushi a mayar da shi kun a rinka taji shi tunda danye ne tunda busasshe ne ba zai to wannan babu laifi suna taje kansu da shi kuma Muhammad ibn Sirin da Ibrahim yace la ba'sa bi tijarati al-aj babu laifi akan mutum yayi tijara yayi tijarar wato a hauren giwa haka ake cewa ko ba sokotan ji bane hauren giwa ko dan haka sokotan ji zai cewa haure babu laifi to kaga wannan ya nuna kan cewar ba najasa bane kenan tunda inda najasa ne najasa bai halarta kai kasuwancin najasa ba kaga wannan istidlali ne da halaccin kasuwancin sa akan tahara saboda haka kaga wannan ya nuna kan cewa zahiri ne wannan duk Imam al-Bukhari yana kawo mana daga cikin abubuwan da suke a cikin kitabu tahara daga cikin mabahis din da ake abubuwan da ake bincike a kai shine wayannan abubuwa ne suke masu tsarki wannan abubuwa ne kuma suke najasa to shine yake kawo mana a wannan babin sai mu tsaya anan insha Allah sai mu tashi a hadisin farko a wannan babin a darasi na gaba insha Allah sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan jira'a mutum ne ya mutu amma matarsa ba ta samu labari ba sai bayan wata hudu daidai ya ta kabarta zaka kasance zaki ta kaba ne za ta fara girgan ta kaba daga ran da labari ya isar mata da mutuwarsa saboda akwai haƙƙin Allah a cikin ta kaba inda kawai a ce bara'atul rahim ne sai a ce shikenan ta gama ta kabarta daga zarar an gaya mata a cewar ai ga tun lokacin da ya rasu to amma saboda ba kawai ne abinda ta kaba take tabbatarwa ba kawai cewar babu komai a cikin mahaifarta ba abinda suke tabbatarwa akwai haƙƙin Allah a ciki idan haka za ta cika daga ranar da labari ya kai mata za ta fara kirga wallahu ta'ala a'lam na'am zaman da sai na wannan lokacin a cikin aure take a cikin aure take ba san cewa ya mutu ba shi yasa kaga in yanzu wadda ta haihu ba za a cikin ta cika sauran kwanakin ba linnas da nafsi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga akwai janibin bara'atul rahim din amma kuma akwai janibin haƙƙin Allah amma an fitar da wannan daga cikin bara'a daga cikin janibin haƙƙin Allah saboda nafsi ya zo a cikin sannan ya matsayin mai ta kaba wajen yin jinyar mahaifiyarta a asibiti domin mahaifiyar ba ta sauraron kowa sai wannan iyar tata wanda take halin ta kaba din a zata iya fita domin idan mai ta kaba ya zamanto cewar zata fita saboda larura kamar larurar ko bukata ma ya halatta saboda hadisin Furai'a wanda tana cikin ta kaba bayan mutuwar mijinta aka ganta ta je tana saro dabinanta tana cire tana sarar dabini sai ɗan uwan mijin suka yi mata inkari cewa ya kike fita bayan ajali bai cika ba sai ta je ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi an mata inkarin fitar da take kuma ba ta da wanda zai kula mata da dukiyarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki je ki kula da dukiyarki to daga wannan asali ne akan cewar mace ne ta kaba idan tana da bukata za ta fita amma fitar bi qadrin haja domin an ce wato alhajatu tuqaddaru bi qadari ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ta larura ana iyakance ta ne gwargwadonta to daga in ta fita don wannan kawai za ta fita to kamar wannan haja ce bukata ce yayin da mahaifiya ta zamanto cewa babu wanda zai iya kulawa da ita al-asl idan aka kwantar da mahaifiyar a asibiti ƴan uwan wanda ba sauran ƴan uwan su je su kula da ita ba ita wadda take kasaba ba tunda tana da uzurin kasaba ba za ta fita daga gidanta ba ta je ta kwana a asibiti tana kwana da mahaifiyarta to amma idan ya zamanto babu wanda zai iya kula da mahaifiyar to za ta iya zuwa da rana in ya so da daddare wani ya kwana tare da ita domin abin da yake muhimmi a cikin ta kasaba shine kwananta a gidanta kwananta a gidanta ba ta idan ta fita da rana idan bukatar ta babu laifi amma ya zamanto ta dawo gida ta kwana kamar yadda malamai suka ambata to idan ya zamanto wannan ma ba zai yi ba dole sai ita to wannan hukuncin larura ne a inda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rufsa dan bukata zai iya mahaifiya haƙƙinta yana da girma in babu wanda zai kula da ita ko kuma babu wanda za ta karɓa ya mata hidima in ba ita ba saboda sha'anin halin rashin lafiya da halin tsufa matsalar to sai ta wannan sai ya zamanto larura wadda take ita kuma larura tana halatta abubuwan da aka haramta sannan wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya don Allah amin don Allah menene hukuncin kayan wasa irin su ƴar tsana kafin da sauransu a shari'a ƴar tsana asali kayan wasa na yara an yi rufsa domin kamar yadda aka ruwaito Aisha radiyallahu anha tana wasa da waɗansu ƴan yara da irin ƴar ƙashi wanda ake cewa wannan wai dutsen dokin annabi Sulaiman take cewa wannan dokin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wai menene wannan kuma take ce dokin Sulaiman to amma ba a sifar doki din aka yi ba to waɗansu malamai sun tsananta sun ɗauki wannan waɗansu malamai sun ɗauki wannan asali ne na cewa dukkan abin da yake na kayan wasa na yara ko da an yi shi da surar mutumin tuni ne ko kuma da surar ƴan tsana yadda ake yi waɗansu sun yi malamai sun yi rufsa akan wannan sun ɗauki wannan hadisin na Aisha asu waɗansu kuma sun tsananta sun ce umumin hani na a yi mutumin tuni a yi sura ta ɗan adam ya sanya in ma za a yi kayan wasan sai a yi kayan wasa da abin da yake ba a surar ɗan adam ba ba a surar ɗan adam ba saboda umumin hali da ya zo a kan wato yin surar ɗan adam wanda wa'i tsanani hali ya zo a kai da narkon azaba cewa za a ce ranar alkiyama a cewa mutum ya busa masa rai to saboda haka suka ce to za a iya yi da kayan da abubuwan wasa ɗin amma ba nan surar mutum ba saboda haka kamar irin yadda za a yi kamar na ba na sura abin da yake da rai ba dai umuman ba na sura abin da yake da rai ba saboda haka kamar mota waɗansu kuma gaskiya sun sassauta sun ce in na yara ne babu laifi wallahi ta'ala a rai na alaikum salam magana na'am akwai waɗansu da suka kawo hujja waɗansu daga cikin malaman malikiya sun kawo wannan hujja na cewar ai mani waɗansu wai suna cewar mani baya fita sai tare da mazi to tunda kuma maziyi ya tabbata cewa najasa ne saboda haka wannan zai sanya tunda fitar maniyi baya kasancewa sai tare da mabi dan haka maniyi ma ya zama tona najasa tunda ya hadu da abin da yake najasa to amma wannan abin sun yi musu raddi da cewa wannan ba haka bane maniyi zai iya fita babu mabi gabaki ya zaman to kanta maniyi ne kadai babu mabi babu nafsi ko al'ada da ya tabbatar da cewa maniyi baya fita sai tare da mabi na'am 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 ai wai wato ne ta kaba in aka amince mata ta fita ba a amincewa wani in ya ganta ko zai mata magana to ai shi yasa din aka ce in sai bukata sai fitar ta zaman to ta larura ko ta bukata ta larura shine dole kamar rashin lafiya ta bukata shine kamar na furai'a in cewar aikin cewa kula da dukiyarta kula da dukiyarta ai ai ana maganar kan cewar wani bai dauke mata bane in wani zai iya dauke a'a me kace a'a
yake ai fitar da mu ba ma ko da yake bane
shi cewa yi wannan ba zai sa wani ya ganta ta fita yake zai neme ta ba ko abin da yake fada kenan
shine kace ai fitar ba ta ko da yake bane hada shi ta saka
kula a'a in ya zama to fitar ta ko da yake ce fa ta kula da dukiyar ta yanzu kamar wannan ta furai'a sha'anin ai ba rana ɗaya ba ce za a je a fare gadi nan ba za a je yau gobe ma ya sake za a je a kula da gonar jibi ma za a je a kula da gonar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata izini akan haka ya zama to ka'ida abin da yake bukata ce wanda yake dan mutum dan mace babu wanda zai kula mata da dukiyarta sai dole ita ta je to wannan za ta iya fita sai kuma wannan shine yawanci abinda malamai suka yi fatawa da shi san cewar ta fita din amma sai ta kayyade zuwa wajen wannan bukatar kawai ba za ta yi amfani da ba za ta je wani waje ba in ba wannan ba kuma da sharadin kanta ta dawo gida ta kwana dare kare mata face a gida to ce ma za ta kai su sauraron mutum ya mata magana in tana cikin takaba ya za ta kai su sauraron mutum kuma dole ne wajen fitar da kiyaye ka'idodin ta kaba ba zancen kwalliya ba zancen sa kaya masu kyau ba zancen fesa turare ba zancen ballantana shafa koda ballantana jambaki na'am na'am shine waɗansu suna fitawa akan wannan kan cewa mace da take fita aiki ya zama to wajen aikin ta sun hana ta ta yi ta zauna har tsawon lokacin ta kabarta kuma tana da buƙatar wannan aikin sun yi mata an yi fitawa kan cewa za ta iya zuwa ta je ta yi aikin ta ta kayyade da kanta ya kanta wajen aikin ta kuma ta dawo na'am batun jini na'am wannan halin larura ne halin larura ai yana da hali da daban halin larura yana da hali na daban ka zo magana da Sheikh Al-Albani kana ne maka dawo mana din ko wani ba na'am ba za a dauki halin larura a cikin jini zai zama to asali ba wannan mahallin ijma ne duk wanda yake jini ba najasa bane ya saba ijma malamai da dama sun yi nakalin ijma daga ciki hadda Imam Ahmad na faɗa a wancan darasin ko Ahmad yace lam yahtalifu fi dam bati zabani a cikin jini ba na'am na'am idan iyalan mamacin suka ce ta bar gidan sun kasa rike ta a sai ta zauna a gidan in ya so ƴan uwanta su ɗauki nauyin ta din abinci ne a sai a ɗauki nauyin ta amma dai gida za ta zauna a nan la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyin kar a fitar da ita kuma ita kar ta fita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول إيه دقيقة dan sa bashi da lafiya yana asibiti ina roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya yi maka Allah ya tayar da girjinsa Allah ya sanya Allah ya tayar da ba Allah ya tayar da kafadarsa Allah ya sanya shi zaman to kafara a gare shi duk wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suka samu kariya wato kariyar jari Allah ka tayar da shi Allah ka buɗa mana kofofin falalarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka yi mana maganin musibar masu tace mutane da masu fashi da makami Allah kai mana maganin dukkan mabarnata a cikin wannan al'umma samu Allah kai mana maganin yan tawaye wanda suke dauki matamai suke sanya bamagumai a cikin wuraren sallah da cikin kasuwannin mu da hanyoyin mu Allah kai mana maganin sharrin su Allah kai mana maganin su da karfinka kai ne mai karfi kai ne mai tsananin karfi ya rabbal alamin Allah ka saukar da rahmarka a gare mu da yalwa ta arzikin mu a cikin wannan al'umma Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka inganta shugabancin shugabannin mu Allah kai musu jagora Allah kai musu jagora Allah ka sanya su akan tafarkin daidai Allah ka sanya su akan abin da zai kawo rahama da sauki ga wannan al'umma tamu a dukkan matakin da suke na mulkin su ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin